This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da asubahi masu sauraron mu. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na safiyar yau Alhamis 7 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Maryam da kanin labarai.
To Aisha, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba, yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba ya halaka wasu ma'aikatan jirgi uku. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na ƙasar Ukraine a jiya Laraba, a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji cewa 'yan majalisar dattawan Najeriya sun sha alwashin bayyana gaban shugaban ƙasa a sanadiyar matsalolin tsaro da suka yi wa ƙasar katutu. Ko me kai ga daukan wannan mataki?
Dukkan wani gudunmawa na oversight wanda sa ido daga bangaren majalisa ana yi, kuma muna samun bayanai akai-akai, amma abin nan ya ji cewa awa 11 aka zauna akai da su.
Idan muka nufi kasar Ghana, za a ji cewa
a wani matakin da ta dauka da neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje, babban bankin kasar Ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan Najeriya su biyu da suka hada da First Bank da GT Bank bisa samun su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikin su.
Ina da ƙarin bayani a cikin shirin. Kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis, kuma yau ma muna tafa da wani sabon shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma har ila yau muna kan maudu'in da muka fara tattaunawa tun makonni uku da suka gabata akan matsin rayuwar da al'ummar Najeriya ke fama da shi. To amma dai yanzu sai a sake gyara zama a saurarin Maryam da labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba, yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi kokarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa. Jami'an tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin Beit Hanun da ke arewa maso gabashin Gaza, wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isra'ila ta kuma kai wasu hare-haren a tsakiyar Gaza da kuma yankin Khan Yunis da ke kudancin yankin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce ya yi niyyar ya gargaɗe Isra'ila a jiya Laraba game da buƙatar samar da ƙarin agajin jinƙai zuwa yankin zirin Gaza don magance abin da Cameron ya kira mummunan yanayin wahala. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba ya halaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun Aden, a cewar wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM. Wannan dai shine karan farko da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kai mummunan hari, tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare akan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar da mayakan Houthi suka harba irin wannan makaman mai linzami a cikin kwanaki biyu, a cewar CENTCOM. Sanarwar da rundunar ta CENTCOM ta fitar a jiya Laraba ta ce makamin mai linzami na 'yan Houthi ya taɓa jirgin ruwan True Confidence mallaka ƙasar Liberia mai ɗauke da tutar Barbados, lamarin da ya sa ɗakin matuƙin jirgin kamawa da wuta. Sanarwar ta kara da cewa uku daga cikin mutane hudu da suka jakkata na cikin mawuyacin hali. Harin ya sa akan dole ma'aikatan jirgin na kasa da kasa su 23 barin jirgin. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na Ukraine a jiya Laraba. A daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister kasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin dake kudancin kasar da yaki ya daidaita. Shugaban na Girka ya ce jami'ai na kan shiga motocinsu kenan a lokacin da suka ji karar fashewar, wanda ya ce abin tunatarwa ne kan cewa yakin Rasha ya shafi birnin Odessa sosai. Mitsotakis ya ce jan labarin yaki da kuma ganinsa sun sha bamban. Zelensky ya ce fashewar ta kashe mutanen da ba a san adadinsu ba tare da jakkata karin wasu. Kun ga abin da muke fuskanta, ba abin da ya dame su da inda suke kai hari. Abin da Zelensky ya fadawa manema labarai kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zuwa wani dan lokaci Maryam za ta dawo ta karanto kashin labarai na biyu. Kafin nan ga rahotonmu na farko daga Najeriya. Majalisar Dattawan Najeriya ta koka kan tabarbarewar harkar tsaro da yaki cinyewa. A cikin fushi majalisar ta ce za ta kakkabe rahotannin da ta hada tun shekarar 2015 domin ta kaiwa shugaban kasa saboda a dauki mataki na gaggawa. To sai dai kwararre a fannin tsaro ya ce ba wannan matakin majalisar ya kamata ta dauka ba. Ga wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga Abuja.
Wannan mataki da majalisar dattawa ta dauka ya biyo bayan wani kuduri ne da Sanata Emmanuel Udende ya gabatar a zauren majalisar jiya Laraba, inda ya koka cewa an kashe mutane sama da 50 a wasu sabbin hare-hare da 'yan ta'adda suka kai a wasu kauyukan jihar Benue da suka hada da Kwande, Ukum, Logo da Katsina Ala. Majalisar ta buƙaci shugabannin hukumomin tsaro da su gaggauta tura jami'an tsaro domin magance ci gaba da hare-haren 'yan ta'addan masu ɗauke da makamai a faɗin ƙasar. Sanata Adamu Aliyero ya nazari cewa majalisar na da rahotanni da shawarwari da suka hada su tun daga shekara 2015 waɗanda za su runguma su kai wa shugaban ƙasa domin a gaggauta magance harkan tsaron.
Kullum ana kama na matsaloli waɗanda ana kashe mutane a tagayyara su ƙone garuruwa an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci. To mu abin ya dame mu, muka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi, kuma mu nemi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba daya. Muna gani idan an yi haka insha Allah za a cika matsalar tsaro a Najeriya gaba daya.
Shi ma sanata mai wakiltar jigawa ta Arewa maso yamma Babangida Husaini ya ce majalisa tana aikin ta na sa ido kan ayyukan shugabannin hukumomin tsaron kasar kuma ba za su gajiya ba.
An ba da kudade a cikin kasafin kudi kamar yadda kowa ya sani, ba mu taba kallo ko kuma a rage daga abin da aka kawo na bukatun harkar tsaro ba. Dai kenan. Na biyu, dukkan wani gudunmuwa na oversight wanda sa ido daga bangaren majalisa ana yi kuma muna samun bayanai akai-akai, amma abin nan ya yi wucewa. Awa 11 aka zauna akai da su. To saboda haka ba gajiyawa bane ba. A'a, tunda dai mun yi maganganun nan an yi magana nan kullun abin da ake kenan, to kuma mu koma mu bi sawun shin waɗannan kudure-kudure da aka kawo a baya me aka yi a kansu. Akwai wasu wayanda ba a yi ba, wanda kamar yadda kika sani akwai wanda ake maganar haɗin kai na ma'aikatu na tsaro su haɗa kansu, kowa ya san abin da kowa yake domin a yi tafiya bai ɗaya. Akwai abubuwa da yawa wanda kafin wannan majalisa ta goma a majalisa ta tara an zauna an yi duk abubuwan nan kashi-kashi-kashi-kashi. Magana ita ce shin ina matsalar take.
Amma kwararre a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce ba a nan gizo ke saka ba.
Ya kamata inda da gaske suke ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da fannin tsaro yake fuskanta, kamar yadda shugaban hafsoshin sojojin Najeriya wato General Christopher Musa ya faɗa cewa suna da ƙarancin kuɗaɗe waɗanda ake biyan su. Hatta shi da kanshi ya ce in zai fita filin yaƙi abin da ake biyan shi bai kai naira 2000 ba. Ba a maganar sauran ƙananan sojoji, to nawa ce naira 2000, nawa za ta sayo mutum a Najeriya a halin da ake ciki na matsin tattalin arziki. To da kan da gaske suke yi, kamata ya yi su kasa kudaden da ake kashe musu na babu gaira babu dalili, sai su dawo da su kuma su kasa kudin da ake biyan su albashi da allowances da tafiye da suke su soke.
Abin jira a gani shine irin mataki da bangaren zattaswa za ta dauka idan an mika mata rahotannin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina da wannan rahoto. To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da sauran labaran duniya.
Nikki Haley, yar takara ta ƙarshe da ta rage da ke fafatawa da tsohon shugaban Amurka Donald Trump a zaben fidda gwanan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekarar 2024, ta dakatar da yakin neman zabanta a jiya Laraba bayan da Trump ya lashe zaben fidda gwanan da aka yi a shekarun jiya Talata a wasu jihohin ƙasar. Haley, wadda ta taɓa zama jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin gwamnatin Trump, ta taya Trump murna amma bata bayyana ba shi goyon baya ba. Ta dai amince da yiwuwar shi zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben ranar 5 ga watan Nuwamba, inda zai fafata da shugaba Joe Biden, wanda shi ma ya lashe zaben fidda gwanin jam'iyyar Democrat a ranar ta Talata. Haley ta yi wa Trump fatan alheri, amma ta ce ya rage gare shi ya samu kuru'un 'yan jam'iyyarsa da basu ba shi goyon baya ba. A lokuta da yawa ta samu kuru'u fiye da kashi 40 cikin 100 a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican, amma a jihohi biyu kacal ta samu nasara tun lokacin da aka fara zaben a watan Janairu, wato a jihohin Washington a ƙarshen makon da ya gabata da kuma a ƙaramar jihar Vermont da ke arewa maso gabashin Amurka a ranar Talata. Wata babbar jami'a a Amurka ta yi kira ga kasashe da su daina sama wa manyan janar-janar ɗin sojan Sudan da ke yakin basasa a ƙasar makamai. Tana mai cewa suna ruruta wutar mace-mace barna da keta da ake gani. Rikicin kamar yadda wannan rahoton ya bayyana, makaman da wasu kasashe a yankin ke tura musu ke ruruta shi. Dole ne a daina tura makaman, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield a lokacin da take magana da manema labarai a jiya Laraba. Ms. Thomas Greenfield na magana ne akan rahoto na ƙarshe da wani kwamitin ƙwararru mai mambobi biyar da ya yi bincike akan Sudan ya fidda, wanda kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗorawa alhakin ba da rahoto akan aiwatar da takunkumin kwamitin. A wannan makon ne dai aka wallafa rahoton. Ms. Thomas Greenfield ta bayyana sakamakon rahoton a matsayin mai tada hankali, kuma ta ce ya ba da bayani dalla-dalla akan zaluncin da aka aikata.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu sai rahotonmu na biyu wanda zai kaɗa mu ƙasar Ghana, inda babban bankin ƙasar ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kuɗaɗen ƙetare na bankunan Najeriya biyu, wato First Bank da GTB, waɗanda suke ƙasar bisa samunsu da laifin saɓa ƙa'idar gudanar da aikinsu. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da babban bankin ke ƙoƙarin samar da daidaito a kasuwar hada-hadar canjin kuɗaɗen waje. Daga Kumasi ga rahoton wakilin muryar Amurka Hamza Adams.
Daga babban kasuwancin da ta Alaba da ke birnin Kumasi a ƙasar Ghana, Sa'idu Abdulkarim ɗan kasuwa ya isa ya tura kuɗi a ƙasan waje domin siyo kaya, amma ko darajar kuɗin ƙasar ya faɗi. Sa'id bai ji dadin haka ba, sabida zai samu kaya ne kaɗan daga ƙetare duk da kuɗi mai yawa da ya tura.
Gaskiya abubuwan da muke fuskanta nan kwanakin nan na wurin faduwan CD ya bari idan muka yi canji ko kuma muka yi transferin kuɗaɗen mu zuwa kasashen da zamu je siyo kaya. Kai kana ganin kana da kuɗi mai dan soka anan, in ka je can sai kaga kuɗin ba wani abu bane. Kaga dole kayan zai tsada. Ya bari mu kanmu ma yanzu ma muna da yin abin ne kawai saboda a ce wai motsi yafi zama shiru, amma afkashin gaskiya yanayin yanda CD yake faduwa yana kawo mana matsala sosai. Muna son gwamnati ta duba.
Wani rahoton baya-bayan nan ya nuni da cewa darajar CD ya ragu a cikin kwata na farko a shekarar 2024 duk da gagarumar ci gaba da aka samu a shekarar 2023 kungiyar haɗin gwiwar masu kasuwancin ƙasa da ƙasa a Ghana wato Gitfic a takaice a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce ta lura da yanayin da ake ciki a yanzu kuma tana iya cewa ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ke yin illa ga darajar siri shine yadda kamfanonin mallakar kasashen waje ke fitar da riba da suke samu zuwa ketare abinda take bukatar da gwamnatin kasar ta dauki mataki ko kuma ya ci gaba da yin illa babba ga tattalin arzikin kasar to sai dai a wani matakin da ta dauka da neman shawo kan wannan matsala da ke illa ga kasuwar hada-hadar canji na kudaden waje babban bankin kasar Ghana ya dakatar da lasisin hada-hadar canjin kudaden ketare na wasu bankunan Najeriya su biyu da ke nan kasar da suka hada da First Bank tare da GT Bank bisa samun su da laifin saba ka'ida na gudanar da aikin su babban bankin ya ce dakatarwar da aka yi wa bankunan na tsawon wata ɗaya ne kuma zai fara aiki daga ranar 18 ga watan Maris da muke ciki dakatar da bankunan Najeriya na zuwa ne a daidai lokacin da kasuwar hada-hadar canjin kudaden waje ke cikin rashin tabbas yayin da babban bankin kasar ke kokarin samar da daidaito a kasuwar Umar Ayana shahararren dan canji ne a nan kasar Ghana ya ce matakin da babban bankin kasar ya dauka zai kawar da matsalar keta ka'ida na hada-hadar canji kuma zai sanya yarda tsakanin babban bankin kasar da abokan hurdanta na ketare
so kurin da ke nan nan bai da yawa kadan da ake samu shi ake support importers so dole ne other banks da ke suka samu irin kurin nan su follow due process so that ana yana follow kuma ana account for it so that Bank of Ghana kuma san kaman kurin da ya shi ko kurin da ya generate an use it judiciously dan ya kamar kun could I account for it inde bayan kan for it definitely an ya stand shi mu kuma muna government mu yana support money laundering
to sai dai tuni daya daga cikin bankunan Najeriya da aka dakatar da lasis din su na dan lokaci wato GT Bank a cikin wata sanarwar da ta fitar ta bayyana cewa za ta karfafa manufofinta na yaki da safarar kudade da kuma aiwatar da shi don hana afkuwar al'amura irin haka nan zuwa gaba Ghana dai na hasarar miliyan 340 na dalar Amerika a kowace shekara sakamakon safarar kuɗi ba bisa ka'ida ba inji wani rahoton da cibiyar bunƙasa ci gaban zamantakewan jama'a ta ISODEC ta fitar matakin da tace har in aka dakile ta za a samu saukin matsalolin da ake fama da su na faduwar darajar kuɗin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza to kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 sannan a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma shirye-shiryen mu da suka gabata ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka to ka boiba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
mafita daya ne zuwa biyu kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire ya kamata a ce an maido shi mafita na farko kenan sai mafita na biyu tunda abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida to a bude bodojin nan madadin suke kulle
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya yayin da gwamnatin Najeriya ke bayyana matakan da ta dauka kawo yanzu na kawo sassauci a fannin tattalin arziki da kuma harkokin tsaro da suka haifar da tsadar rayuwa a kasar Kwararru da masu kula da lamura suna ci gaba da bada shawarwari da nufin ganin haƙar hukuma ta cimma ruwa duk kuwa da cewa waɗansu hadiman gwamnati na ganin waɗansu shawarwarin a matsayin na nazaune mai gwanin kokowa kamar sauran 'yan ƙasa bakin da muka gayyata domin nazarin wannan batun su ma sun bada shawarwari kan matakan da suke gani za a iya ɗauka domin shawo kan wannan lamari sai dai kafin nan Comrade Nuhu Umar ya maida martani kan bayanan da Aisha Abdullahi Naira da kuma Aisha Bello suka yi inda suka bayyana gazawar waɗansu maza da yasa alatilas mata suka fara zage damtse da nada gammo su dauki na wayar gidajensu
Hausawa suna cewa wai komai wala kiriye magawa wai mutuwa ta ja mata gaskiya ne ana cikin wani hali amma maza suna matukar bakin kokarinsu. Yanzu da zake fita nan waje kimanti biyar zake ga mutane suna kai da kawowa da neman kuɗi iri-iri, mai babur a caɓa ya wuce, mai dako ya wuce, dan bus ya wuce, dan tasi ya wuce, wanda ya ɗauko kaya a malanke ya wuce, mai dabino ya wuce, mai talla ya wuce. A cikin waɗannan mutanen da zake duba zake ga cewa zake kirga kashi 95 mazance cikin 100 maza ne, kuma mazan nan suna yin wannan kokari ne domin su ga cewa sun rike gidajensu,
sun
sauke nauyinsu. Amma da yake abin ba zai wadata ba, shine mata idan suka dan kokarta ko kuma wani yayi kokarin nashi ya gagara, to wannan da yayi kokarin ya gagara sai ya zama to shine amma kaman duk sauran waɗanda ake zaune shiru, ayin ka ji shiru ba labari.
Amma ba da aliki na kokarin matan ne tana san Allah ya dan rufa mata asiri.
To kaman yanzu misalin nan da ne miki, da nace ki fita nan waje titi ki tsaya ki lissafa, mata nawa zaki ga suna kai kawo? Ai mazan ne suke kokarin ta yadda tattalin arzikin zai
yi.
Amma maganar gaskiya shine, ka dauki misali mai tallan kwakwa, misali da gabaki ɗaya dududu jarin kwakwan nan gabaki ɗaya bai wuce naira 10,000 ba, idan ya saya ya saida kenan gaba ɗaya. Misali yana da mata ɗaya, yana zaune gidan haya, yana da misali ma yara marasa yawa, yana da yara kwara biyu, nawa ne riban wannan kwakwan wanda a ciki ne fa za a zo a rike gidan? Sannan misali mutumin da yake da ko in ya samu, ko kuma misali mutumin da yake tuka bus ko yake wani abin nan, ina ma passenger mutane ina suke zuwa tunda babu
service ta ka sai dan
service ta ka sai da in ya zama
dole ba ko menene ya tashi har kudin motar ma ya tashi.
To kudin motar ma ya tashi, man nan da ake cika bus 9,000
ake cika tankin mai,
tankin mai na bus 9,000-10,000 yayi nisa, yanzu shine 40,000 zuwa 45,000. Mai mota sai ya je ya yi aikin naira 40,000-45,000 ya cire kudin man nan kafin ya fara neman abin da zai neman ma mai mota da mota, kafin ya fara neman abin da zai kai gida. Gaskiya ana cikin wani hali wanda alhamdulillahi dai na ji daɗi da na ji cewa matan su ma suna kokari kuma sun fahimci halin da ake ciki.
Akwai alamun da yake na talakan Najeriya bai shirya ma wannan canjin da aka samu da tsadar rayuwar nan ba, kai kwatsam ko samu
a gaskiya ba a shirya ba, domin ko manyan masu kuɗin ma ba su shirya ba. Yanzu ki fito waje ki gani jeep nawa zaki ga ta wuce, saboda jeep na shan mai, kowa wayo wayo yake, da haka dole ne a duba a samu komai yake da ya zama matsala yana da maganin shi.
Bayan tsanin sauki yana nan zuwa, muna fatan wannan saukin ya zo kusa-kusa, domin talakan Najeriya yana bukatar wannan saukin. To a irin wannan bukatar, musamman sanin cewa duk lokacin da aka samu wani matsala a cikin gida, ko mata kuke sanin dabarar da za a yi fito mata da shi, a yayin da za a yi dai a ciyar da 'ya'ya, a dai samu dai a sa wani abu a baki. Mu zo bayan ba da shawarwari, kira za ku kullu ma ɗan abin da ake da shi ɗin. Aba mata haƙurin yadda za su sarrafa abin da zai samu don a samu a wuce wannan wurin lafiya.
Mafita dai ɗaya ne zuwa biyu. Kamar yanzu maganan tallafin nan da aka cire, ya kamata a ce an maido shi, mafita na farko kenan. Sai mafita na biyu, tunda abincin nan an tabbatar baya isa na cikin gida, to a buɗe bodojin nan ma da suke kulle. Ai ina ganin shine samun mafitan, kuma samun saukin rayuwa. Abubuwa ne fa masu sauki guda biyu: buɗe bodojin nan, sai wannan subsidies ɗin da aka cire a maida shi, shine zamu ji saukin rayuwa. Kuma mata ina ƙara ba mu haƙuri da shawarwari akan irin kokarin da muke yi, dan abin da muke da shi mu yi haƙuri, mu dinga tattalawa, muna juyawa, muna biya ma 'ya'ya makaranta, muna siyan omo da sabulu, muna dan an aka baka ka dan ƙara din, ko da yake ai ba ƙari bane, mafi yawancin cefane ma namu ne, in aka baka 200 sai ka ƙara 500, To ai ya zama munye da gida, munye masu aura
nan da kwace kenan. To naira mafitara ki sunan kima nairan Najeriya ki cewa mu da
matsala. Yanzu na zama kwandala an haka kana da ni yanzu wannan harkar mutum sai a hankali. Wato mafita kasar nan ta magana ta farko da domin Allah matukar kasar nan tamu ba za mu ce mu san price control ba wallahi haka za mu dawoma.
Wato daidaita farashi.
A daidaita farashi.
Haka
wannan gaskiya ne idan aka ce muddin gwamnatin kasar nan za ta fito. Ta fito na fito da manyan yan kasuwa da kananan yan kasuwa ta tabbatar da cewa akwai tsayayyen wannan farashi na kasa ne. Ta san da shi an tsaida farashin abu kaza kaza ne a wannan abu kaza kaza ne. Ba wai yau mutum ko da ya zo ya yi kayan shi ya kaka ya bai biki kirje ce ni kaza zan sai da kayana ba kuma dole kana da bukatar dole haka za a yi to haka za mu dawoma a wannan kasar tamu mu kuma tsoron Allah da kuma hakuri da kuma tsananta addu'a mata ku ci gaba da hakuri da mazajenku da ƴaƴayenku a cikin gidajenku mata su ne garkuwa akan ƴaƴayensu mazaje su ne jagorori a cikin gidajensu mazajen su ci gaba da kula da mata da daidai bakin gurgudan abinda Allah ya ba zo ma daina rigima ne tsakanin fa mai kana ga ka tabar mai shayi ai an daina shi ma ya ta hakura ai ba ya zuwa wani mai indomie da shayi
ai ba sa musu kwandan
ta to leda ne kuke ta indomie take yawo a cikin gari ai ba ta yawo ai ta waye ma ya fi karfin talaka ba za je cewa tsaya mai wannan suya a hada mishi a bashi yace je yana gyatsa.
To, ko shakka babu mai daki shi ya san inda yake masa yuyu, kamar yadda masu iya magana suka ce, a saka a baka ya fi a rataya, da kuma fatar dukan waɗanda suke da halin sauya lamura za su taka tasu rawar wajen inganta rayuwar al'umma ba a Najeriya kaɗai ba, amma a ƙasashen nahiyar Afirka baki ɗaya. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nu Umar, sai wakiliyarmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar, da kuma Dadi Balawi da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
Madalla. Da wannan ne kuma muka kai ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
To a taƙaice. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a fadin zirin Gaza a jiya Laraba, yayin da masu tattaunawar shiga tsakani a Masar suka yi ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta sa a dakatar da fadan har zuwa tsawon makonni da yawa. Jami'an tsaron Isra'ila sun ba da rahoton kai wani hari ta sama a yankin Beit Hanun da ke arewa maso gabashin Gaza, wanda ya yi sanadin kisan wasu mayaka biyu da ke da hannu a harin ta'addancin da aka kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Wani makami mai linzami na ballistic da ke auna jirgin ruwa da aka harba daga yankin da mayakan Houthi ke iko da shi a Yemen a jiya Laraba ya halaka ma'aikatan jirgi uku a cikin wani jirgin ruwan 'yan kasuwa a mashigin tekun Aden, a cewar wata sanarwar rundunar sojan Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM. Wannan dai shine karo na farko da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kai mummunan hari, tun bayan da suka kaddamar da kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa a tsakiyar watan Nuwamban bara. Kuma wannan shine karo na biyar da mayakan Houthi suka harba irin wannan makamin mai linzami a cikin kwanaki biyu, a cewar rundunar CENTCOM. An ji karar wata gagarumar fashewa a birnin Odessa na ƙasar Ukraine a jiya Laraba, a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis suka kammala rangadin da suka yi a birnin da ke kudancin ƙasar da yaƙi ya daidaita.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Amma zuwa can anjima da hantsi misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana. Za mu kawo muku maimaicin wannan shirin.
yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daji Balawe wanda ya shirya ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu Charleston, ni Aisha Mu'azu take muku sallama.